حديث نجب الحديث الثامن هكذا يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم وانا حديثي انكر بوزن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يقول سواء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكي للي ان نرزل ده مثل الله ثبت قريس ياتي امرت ان اقاتل الناس ان امرتني ان ياتي متاني وانا متانا قوة قوة اما ياتي متاني umirtu an uqatila an-nasa an umirtani in yaki mutane wani mutane ke nan al-kuffar idan hadha am uridu bihi al-kha akwai lafazi am ya shafi kowa amma ma'anarsa ana nufin wani bangare cikin mutane ba dukkan mutane ba akwai lafazi am wanda kuma ana nufin am din gaba daya ina ba ta fahimta wannan uslubi ne na larabci uslubi ne na al-qur'ani uslubi ne na hadisi a kawo gamamman lafazi amma ana nufin keɓantattun mutane ko a kawo keɓantattun mutane ana nufin kuma gamamme gaba daya shi ne sai umurtu an uqatila an-nasa an umarce ni in yaki mutane hatta yashhadu an la ilaha illallah har sai sun shaida cewa ba abin bauta bisa ga sansanta sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma sun yarda annabi muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ma'ana ubangiji sai ya umarce shi da wannan ke wayu qimu salata kuma su tsayar da sallah wayu'tu zakka kuma su bayar da zakka ta wajibi fa idza fa'alu zalika idan sun aikata haka asamu minni dima'ahum wa amwalahum sun kare dukiyoyin su da jinanan su daga gare ni bai halatta ba in yake su ballantana zubar da jinin su ballantana kuma riba ce dukiyarsu a matsayin ganima akamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqi al-islam a wata riwaya illa bi haqqiha sai fa in dan haƙƙin musulunci sai in sun kare wata doka a cikin musulunci wanda ke sa a zubar da jinin mutum to a lokacin kuma sai a zubar da jinin nasu amma in sun yi karma shahada su riga sun fita yanzu in sun yi wata doka to sai zanto haddi ne ba dan kasancewa su kafirai ba sai dan kasancewa sun taka wani abu na haddi to sai a zubar da jinin su a wannan lokacin kamar mutum ya kashe dan uwansa musulmi kisa na ganganci kaga akwai haddi a kansa sai fa in waliyan wanda aka ce sun ce suna son diya to sai a yi intikali daga wato a hakura da wato kisasi zuwa ga diya an gane ku sai yace wa hisabuhum ala Allah ta'ala hisabun su ya zama wato a wurin Allah ta'ala ma'ana in dai suka furta kalmar shahada to ni sai riga sun kubutar da dukiyarsu da zuwa daga gare ni hisabun su kuma yana wurin Allah me yake nufi wannan yana nufin shi zahiri ya sani bai san baɗinin su ba in sun faɗi kalmar shahadan nan da gangan wato a zuciyarsu babu ita wannan su da ubangijin su ne shine ya san abin da ke cikin zuciya ni ban sani ba in sun faɗa da yaƙini da gaskiya to wannan Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu na imani zai kuma su sakamako gobe kiyama gurgurdan abin da ke cikin zuciyar nasu wannan sai yake nuna idan mutum ya furta kalmar shahada za ka ɗauke shi a asalin musulunci har sai lokacin da ya yi wani abin da ke warware ta sannan ne za a cire shi daga wannan asali zuwa ga wani abin daban amma matukar mutum ka gan shi a yau musulmi ya ce kai musulmi ne ke ne musulmi ne to ba ka da daman ka ce da shi aƙidar ka ba ta da kyau har sai ka jiraya sai ka ga cikin maganganunsa ko ayyukansa wani abu ya bayyana da ke warware musuluncinsa to a lokacin nan sai ka tambaye shi abu kaza da abu kaza da abu kaza fa da kai yana warware musuluncin mutum saboda dalili kaza saboda dalili kaza saboda dalili kaza in ma ya ce eh na sani yana warwarewa duk da haka ne to ya zama mai ya tabbatar da kansa kafirci shi da kansa in ma ya ce ban sani ba sai a yau in ma ya ce ai abin nan da ka faɗa cewa yana warware ni ban yadda ba wannan dalilan da ka faɗa ban gamsu da su ba ina da waɗansu dalilan da aka faɗa mun wanda nake ganin sun fi naka ƙarfi to a nan gurin aiki ne ya same ka jawur wajen gamsar da shi da dalilai don ka nuna masa naka sun fi naka ina fatan kun fahimta da kyau. To a cikin wannan hadisi akwai wani abu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga ababe guda nawa? Hatta ya shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da yake nan, wa yuqimu as-salah fi kana wa yu'tu az-zakah fi kana, sai ya ce fa idza fa'alu dhalika aqmu minni dima'ahum wa amwalahum. Mu ko mun san cewa kalmar shahada kadai ta shigar da mutum musulunci. Yanzu idan mutum ya zo ana cikin yaki tsakanin ku da kafirai, sai mutum ya yi kalmar shahada, za ka jale shi a matsayin ya musulunta, ko kuma za ka ce sai kai sallah gaba na, in ba haka ban kashe ka, za ka jale shi. Ina fata mun fahimta, sai za ka jale shi. Amma me yasa annabi ya kawo ababe guda uku a jere? Yace hatta ya shahadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah, sai kuma yace wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata. To shine malamai suke cewa asali dai in mutum ya zanto cewa ba musulmi ba ne sai zo furta kalmar shahada, kalmar shahadan nan ta biya ta riga ta wadatar ta shigar da shi musulunci. Yanzu idan ya ƙi yin sallah kuma sai dai a ce haddi ne, za a kashe shi ne don haddi, ba don kasancewa sa kafiri ba. Idan ya zo ya ƙi ba da zakka, ko gungun jama'a suka ƙi ba da zakka har aka yaƙe su, to wannan ana kashe su ne don ladabtarwa, ba don sun kafirta ba, sai don ladabtarwa. Amma kalmar shahada kadai ta shigo da shi cikin musulunci. Ina fatan kun fahimta da kyau. Da haka farko idan mutum ya zo zai shiga musulunci, kar kai masa dogon shirki. Musulunci yana da sharuɗa guda biyar, a yi rukunai guda biyar: kalmar shahada, sallah, zakka, azumi, haji. Sai in duk ka yarda da su gaba ɗaya, ba haka ake karantarwa ba, ba haka ake yi ba. Abinda kawai za ka bayyana masa ma'anar kalmar shahada ya yarda. In ya shiga ya gamsu da kalmar shahada aka sanar da shi ita, to sannan sai ka ce to kuma abu na biyu da ke biyowa shi ne sallah. Amma in ka zo ka ɗaura ababe guda biyar, sai ya kasance cikin biyar ɗin bai fahimci kowanne yadda ya kamata ba, bai fahimci kalmar shahada yadda ya kamata ba, bai fahimci sallah yadda ya kamata ba, duk lokaci guda kana son sai ya yi shi. Ina fatan kuna fahimta da kyau. Wannan matsala ce da dama muke samun kanmu a kuskure a kanta. Saboda haka a wata riwayar ta Muslim a wannan hadisi yace umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Anan kawai annabi ya tsaya yace har sai sun ce da ba su ta bisa gaskiya sai Allah, kuma su yi imani da ni da kuma abin da nazo da shi, shine ne Al-Qur'ani mai girma. Anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a wata riwayar cikin sahihi Muslim. To da haka malamai suka ce duk wanda yake kalmar shahada ya ƙi yinta, to bai zo musulmi ba. Amma idan mutum ya ji kalmar shahada ya ƙi yin sallah, kaga sai malamai suka yi sabani tarikul salati, shin kafiri ne ko ba kafiri bane ba, sai suka yi sabani. Amma ta na farkon ba sabani, aka ce kuma idan mutum yake bayar da zakka, shin kafiri ne ko ba kafiri bane ba, nan ma suka yi sabani. Kuma suka bambance tsakanin idan mutum daya ya ki bada zakka da in taron jama'a suka ki bada zakka, suka ce in mutum daya ya ki bayarwa, in akwai gwamnatin musulunci da karfi za ta fitar da zakkar ko ya ki ko ya so, in jama'a ne suka ki bayarwa, to su ma in ma ya zanto suna da karfi ta yadda za su iya daukan makamin su kare kansu, in ma ya zanto ba su da karfi a iya murkushe su a karba, a murkushe su a karba, in ko suna da karfi a yaƙe su kamar yadda Sayyidina Abubakar ya yaƙi waɗanda suka hana zakka a lokacinsa. Yace ko da bai bai kuke bayarwa lokacin annabi, yanzu kuka hana, to sai na yaƙe ku a kai. Wanda da Umar bin Khattab yace ya zaka yaƙe shi bayan sun yi kalmar shahada, ai duk wanda ya faɗi kalmar shahada ya riga ya kubutar da jininsa, ya riga ya kubutar da abin nan. Sai yace ni ba na rarraba tsakanin sallah da zakka, duk wanda ya hana ni zakka sai na yaƙe shi. To amma zai yaƙe su ne a matsayinsu na musulmi masu sabo, ko zai yaƙe su ne a matsayinsu na kafirai musulmi masu sabo? Inda sun yi da kalmar shahada ba su karya ta ba, har ma su buha suke da ita game da zakka, suka ce abin da ya sa muka ki ba da zakka, Allah ya ce da manzansa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim biha wa salli alaihim, suka ce annabi ne aka ce karbi wani abu daga cikin dukiyoyinsu na zakka da za ka tsarkake su ka kuma yi musu addu'a idan ka karba, suka ce to shi annabi nan da aka ce ya karba yanzu babu shi, to wa za mu ba, waye matsayinsa? Mu ba za mu bayar ba. Ta zo ne su ba hajji suke da ita ta'ima, wanda duk za ta iya hana a kafirta suke nan. shi yasa waɗanda Abubakar ya takala biyu ne, akwai rijattu wanda barin musulunci suka yi, wannan ya ce sai lallasa su waɗansu a kashe su ɗan suka dawo musulunci, akwai wanda suke dawar annabta, akwai kuma waɗanda musulmai ne kawai su suke su giyan zakka, ya ce sai lallasa da su har sai da suka yi da zakka. To da haka dai abinda wannan hadisi ke nuna wa kenan, fa idza fa'alu zalika aqamu minni dima'ahum wa amwalahum. Malamai suka ce fa idza fa'alu zalika, abinda ya gabata a baya akwai abinda yake kaul ne, akwai abinda yake wato fi'il ne, kamar sallah fi'il ne, zakka fi'il ne, amma kalimatu shahada fa kaul ne. Amma sai ce fa idza fa'alu zalika, bai ce fa idza qalu zalika, ma'ana tarayyar da aka yi tsakanin kauli da fi'ili sai ya rinjaya ta bangaren fi'il akan bangaren kaul. Amma a haƙiƙanin abin da ake ya ƙarfin da mutum da shi in ba musulmi ba ne, bace ne kalmar shahada ɗin.